أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبركم مدسادوا أولنا مسلات ميتار البركة دنتي قبادة كراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ولفا والسعد يوسف أبو عزيز رحمه الله تعالى. Wannan shine majalisinmu na 69 a cikin karatun wannan littafin. Muna 17 ko 18 yau 18 ga watan Zulqa'ida, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya daidai da 7 ga watan 6 a kalandar Bature 2023. Dan ba manta ba, sati wancan da ya gabata muna cikin wa'ansu nasihohi guda 51 wanda shi Abdullahi bin Mas'udin yake yi wa ƴan uwan shi wanda suke tattare da shi, kuma nasihohi ne wanda za su amfani al'ummar da shi ko mutanen da ya rayu da su da al'ummar da za ta zo bayan su. Mun tsaya inda malai yake ce mana ومن يصبر على الرزية يعقبه الله. شاهينا أريد 40. عبد الله بن مسعود يرى الله اشتبت أغريش يكتوى ومن يصبر على الرزية يعقبه الله. دوان دي هؤلي أكام موتا مصيبة تسا ميشي تو الله زي تنزامي ونم مصيبة تقوم أمي أبن دي كيسوشيني الخير. Kuma idan muka dauka zan mu gani tabbas rayuwar dan adam tana tattare da jarrabawa, kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana mun halicci rayuwa da mutuwa ba dan komai ba. Idan mu jarrabe ku linabluwakum ayyukum ahsanu amala, idan mu jarrabe ku mu gani su waye za su yi gode wa Ubangiji su kawo ayyuka nagari wanda za su kwatanta su yi ayyuka nagari don su samu sakamako gobe kiyama. Kasancewa duk abin da bawa Ubangiji shi zai jarrabe shi da shi, to tabbas zai gani ne ka yi hakuri akan jarrabawar da Ubangijin ka yi maka ko kuma ba ka yi hakuri ba. Wanda ya yi hakuri shi ya ci jarrabawa, wannan jarrabawar da ka ci ita ce Ubangiji zai canza maka da mafi alkhairinta. Shi ne man yasbir ala raziya, duk wanda zai yi hakuri akan wata jarrabawa da za ta same shi, wata musiba ba abin da yake so ba ya same shi a rayuwar shi, yace to ya aqibuhu Allah, tabbas Ubangiji zai canza mai da mafi alkhairin wannan abin da ya same shi. Shi kuma kamar yanda muka yi bayani a can baya, musiba wannan abu ne wanda baya yuwa mutum ya shuke face sai an jarrabe shi da ita. Kamar yanda Ubangiji yake faɗi mana a cikin harkon Ankabut, a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna hum la yuftanun, shin mutane za su yi waye zaton waye dan kurum sun ce sun yi imani ba a jarrabe su ba? Tabbas za a jarrabe su. Wala qad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin, tabbas wa'inda suka gabace mu an jarrabe su akan wannan imanin nasu akan addinin su, kuma a hakan Ubangiji ya zaku ya rarrabe wa'inda suka ci jarrabawa da wanda basu ci jarrabawa ba, wa'inda suke da imani na gaskiya da wanda suke da imani na bogi. Kuma haka Ubangiji yake bayyana mana wala nabiyyu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati wa bashshiris sabirin, tabbas zan mu jarrabe ku da wani abu tawaya ta daga rayuka, kana son wani, kana son ma'ahinka, kana son iyalinka, Allah ya amshi ransu, ko kuma a tajarrabe ku naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati, tawaya ta dukiya, kana ji kana buƙatar kai wani abu da dukiya amma dai babu ita tare da kai, kuma ka hana kanka dukkan abubuwan da rai take rarrada maka, ka tayi ka dauki nauyi, ka ci amana wani, ka zalunci wani, ka yi hakuri akan abin da Ubangijinka ya datar da kai, ka sadaya ya datar da kai abin da ka samu, ka yi hakuri da shi. Haka Ubangiji zai jarrabe ka da rayuka kana so a hana ka, kuma yunwa Ubangiji zai jarrabe ka da ita, yace amma dai duka bashir sabirin ko baiwa wanda suka yi hakuri labari. Za a jarrabe ka, to idan ka yi hakuri tabbas za ka ga alherin hakurin nan da kai a rayuwarka. Shi ne ya tabbatar mana duk wanda ya yi hakuri akan wata musiba da ta same shi, ya maida al'amarin zuwa ga Allah, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana, ay ajaban li amril mu'min, abun mamaki ga al'amarin mu'mini, in asabatu sarra shakara fa kana khairan la, idan yalwa ta same shi za ya gode wa Allah, kuma haka idan kumci ya same shi za ya gode wa Allah. Dalilin haka manzo Allah yake cewa ai al'amarin mummuni yana bashi mamaki. Wannan duk lokacin da wata musiba za ta same ka, wata jarrabawa ta zo ta same ka, tabbas idan ka yi hakuri to Allah zai canza maka da mafi alkhairinka. Kuma Ubangiji shi yake bayyana mana, inna ma'al usri yusra, duk irin tsananin da aka shiga, duk irin rumtsin da aka shiga, to tabbas hakuri wannan idan an hakura to sauki yana nan, yana dab da zanƙwa. Mafi yawa kuma lokacin da tsananin za ya zo, to a lokacin nan ne wa kana gab da kuda bude kofar sauki, bude kofar arziki, bude kofar dukkan yayiwo wata damuwa ta rayuwarka. Allah da tar da mu. Sannan ya ci gaba da cewa wa sharrul makasibi kasbur riba, mafi sharrin nema shi ne mutumin da zai dukufa akan neman hey ya samu riba ta hanyar riba. Duk abin da za ya yi nema yake yi sai ya ci riba. Ya bada ita kuma riba abin da ake nihi da ita shi shine mutun ya bada yayi kuɗi da ruwa, kamar yadda Malam Bahaushe yake faɗi, kuɗi da ruwa. Ka bada bashin jikka lokacin da za a maido ka, ka ce he an baka jikka da 20. Idan ta ƙara kwana ta ce ai ta ƙara, sai ta ƙara, sai ta ƙara a cikin kasan da za a ƙara muni, sai ta kai jikka da 30. Wannan duk abin da ya hawo akan abin da zaka bada, to tabbas wannan shine ake kiran shi da riba. Riba kamar yadda malaman fiqh suka fassara, suka rarraba mana ita, da akwai ribal fadl da akwai ribal nasi'a. Kamar yadda muka huce a karatun mu na Umdatul Ahkam, yake cewa to mafi sharrin riba shine, mafi sharrin nema shine mutumin da zai dukufa akan neman riba ta hanyar riba. Ita kuma riba Ubangiji ya bayyana mana irin yanayin da mutum zai samu kanshi matukar yana cin riba a rayuwar shi ta nan duniya. Innal ladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Wa'inda suke cin riba a gobe kiyama, daga ka kalle su ka san su sune wa'innan masu cin riba. Zaka ganshi yana harfadiya, kowa yana tahiya yana neman ina zai sa gaba, to shi kuma yana nan he harfadiya yake. Ya faɗi ya tashi, ya faɗi ya tashi, yadda ka san shaidani ya shaye shi. Yace to wannan shine halin maciyin riba a gobe kiyama. Wannan kuma nau'i ne, abu ne, somin taɓa ne yake nuna mana lalle walawa ya samu rabo ba a cikin a gobe kiyama, a cikin yanayin da zai samu kanshi. Wannan shi sanya ake nisantar, ake kashedi, lalle baya dacewa ga musulmi ya maida sana'ar shi ita ce riba. Kamar yadda Ubangiji ya bayyana mana, ya halatta mana nisiye da sayarwa, in yaya yake, in yaya za ka ɗora riba, in yaya za ka yi, kai dai an baka dama, in dai saya za ka yi ka saida, an baka dama ka yi yadda kake so, sai dai kakamance ka ringa tausayawa waɗanda ka yi su ƙarfi. Amma dai ya haramta mana riba shine duk cinikin da za a yi a yi daɗi, daɗin da zai kawo fa'ida ta ɓangare ɗaya, shi kuma ɗayan ɓangaren ya samu cutuwa. Sannan ya ci gaba da cewa wa sharrul ma'akili aklu malil yatima, yace mafi sharrin abinci wanda za a ci shine abin da za a ɗauka daga cikin dukiyar maraye a ci. Mutum kurmi yana ji, ana ji ana gani kurmi danne dukiyar maraye, saboda baya da wanda zai shiga cikin al'amarin shi, ba wanda zai agaza mai, ba wanda zai neman mai haƙƙin shi a wurin shi. Kuma haka zamu da yawa daga cikin mu kurum nema ake yi, yaya za a yi a samu dukiyar alike, ido alike, ta ina ta fito, ta wace ce, ta yaya aka yi ta shigo. Ita kuma dukiyar maraye Ubangiji ba abin da ya nuna mana idan bawa ya saki ya aikata shi yana cin wutar jahannama a rayuwar shi ta nan duniya kamar cin dukiyar maraya. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Tabbas wa'inda suke cin dukiyar maraye kurum dan zalimci dan nahi karhin shi ko dan an bani waliyan ta kashi ko mun shi a hannuna duke shi a hannuna a hannuna ko kuma a'a yana kyashin ma'ahin shi lokacin da yana rayuwa bai taimaka mai ba ko wani abu yazo yayi babakeri akan dukiyar marayan nan to ubangiji yace tabbas abin da yace daga cikin dukiyar nan wutar jahannama ce yake ci ba wata azaba ba wani laifi wanda bawa yake aikatawa a rayuwar shi ta duniya aka tabbatar da yana cin wutar jahannama kamar wannan cin dukiyar marayi yace yana cin dukiyar yana cin wuta ne balbal a cikin cikin shi kuma gashi nan yana rayuwa yana tahiya a saman doran kasa yace kuma wasa yislauna sa'ira asannu zai shiga wutar sa'ira ita ce wutar jahannama haka dukiyar maraye yana daga cikin abin da ya kamata ya zamanto wajibi mu yi taka tsantsa a kanta duk abin da in dai baka yi kokari ba ka jibinci al'amarin maraye ba to kaga dai kanda kai kokari ka ci daga cikin abin da aka bar mu kai ka leka ka gani kiyasin abu biyu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana wa kafil yatim fil jannati ka hatai ni da wanda yake jibinta al'amarin maraye a rayuwar shi yace kamar haka ne a gobe kiyama a cikin gidan aljanna da kai bambanci tsakanin wannan dogo ya tsaka da manuniya inda kai dan kadan ne to haka to zaka kasance da kai da manzon Allah kai tsaye kuma aka kawo wa'idi ga wanda yake cin dukiyar maraye yana cin wutar jahannama kuma wutar jahannama zai kasance makoma a gare shi gobe kiyama dukiyar maraye daga lokacin da aka ce wannan mai dukiyar ma'ahin ya haɗi ya mutu duk wani abin da aka san yana da duk wani abin da aka san ya tara kaddara ce dukiya ce wanda ake taba ta da hannu duk abin da aka san yana da ya huta daga cikin mulkin shi ya kuma mulkin waɗannan yaran da ya bar shi wannan sahnuna a cikin mudawwana yake bayani akan lokacin da aka ce mamaci ya mutu da za a ce an zo an kwaba gari ba a zuba shi a cikin tukunya ba an yi talgi ba a zuba shi a cikin tukunya ba yace a lokacin nan ba wanda yake da hurumi akan ayi yace in ba waɗannan marayin ba su suke da ikon su ce ayi ko ka ayi yace sai dai idan ana ganin ka shiga cikin babin almazaranci yace a kwaba ayi shi amma dai wanda yake da hurumin yace a ci ko a hudda a bawa ne waɗannan masu duke su suke da hurumi wani daga can bai da hurumi kasancewar shi wannan mamacin komi nashi ya kare lissahi ya kare yanzu lissahin marayu ake lissahin waɗanda aka bari ake komi mallakar su ce da za a zo a kawo abincin nan wajibi ne a kasa shi gwargwadon kowa rabon shi a baiwa kowa amma dai zan mu gani abinda muke aikatawa a al'adance al'adar da bata zo ba daga sanadi a ƙarƙashin shari'a shine ana cewa wane ya mutu to daga abin da ya bari na daga abinci shi za a dauko a yi ta dafa ma wasu kattun banza su yi ta ci a yi da abin da aka yi a yi da shagulgula kuma su mamatan su mara su marayin busu da komai wanda za su ci shi kuma a wannan halin duk abin da aka san wannan dukiya ce wanda shi mamacin ya bari to za a kai a taskancin ta ba wani wanda yake da hurumin ya dauko ya amfanar da wani da ita idan wani ko daga cikin marayin wanda aka bari daga cikin magadan wani yace a'a a dauko daga za a yi to za a rubuta a cikin lissafin shi shi wanda yace a'a shi bai bada dama a dauko daga cikin dukiyar shi a yi kaza ba lissafin shi za a bar mai tas yanda aka raba aka bayo kowa haka za a bashi shi wanda yace a hudda daga cikin kasan shi za a hudda daga cikin kasan shi wannan shine abin da shari'a ta tabbata kuma hasali abinda shari'a take tabbatarwa take kwadaitarwa akan shi shine duk inda za a ce an yi mutuwa to daga waje ya kamata a yiwo abincin a kawo musu ba daga cikin gidan ba a yiwo a hudu ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana lokacin da Ja'far ya rasu yake cewa isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad ataahum ma yushghiluhum ku yi wa iyallan gidan Ja'far abinci ku yi ku kawo me ku kawo ma iyallan gidan shi saboda su shagalin da suke ciki abin da ya hutar musu da hankali ya abin da ya shagaltar da su na daga mutuwar kai ya ishe su shine kuma Aisha take bayyana mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan an yi mutuwa yana sanyawa a kada talbina shine garin sha'ir idan an kada a kai wa gidan mamata amma dai zaka gani mu abin da muke yi ya sha bambam za a mai da mutuwa kamar wani biki ne za a zo ayi uku ayi sati ayi wannan kuma duk a cikin abin da aka shi wannan mamacin ya bari warwa iyallan shi in sun ga dama su mai sadaka in ba su ga dama ba kuma alhamdulillah shi dai abin da yayi ya riga ya huce gulgudan iya tarbiyyan da ya bai wa diyan shi gulgudan murar tasa da zai shine ne yake bayyana mana wa sharrul ma'akil mafi sharrin abinci da bawa zaya ci shine ya sata ko yayi zalunci a cikin dukiyar maraya ya ci Allah kiyaye mu yake cewa was'idu man wu'iza bi ghayrihi mai rabo a rayuwar shi ta nan duniya shine wanda yau azantu da wani shi wanda yake da rabo shine wanda ya gani wani abu ya same shi yace to tunda wani wa kaza ya same shi to ni ma wajibi ne wa ni ma fa gaban nan ma abin nan yana isowa bari in wa astu da abin da ya same shi shine malam Bahaushe yake cewa gani da wani ya isha wani ya isha wani ne ya isha wani tsoron Allah gani da wani ya isha wani tsoron Allah shine mai rago a rayuwa shi shine wanda zai ga wani abu ya samu dan uwan shi yayi kokari ya shafa wa gemun shahuwa yana kallo wata gobara ta zo ta kama gemun dan uwan shi to shi yayi goga wa nashi ruwa diddan ya san ma ya san fa abin ba da wasa bane to nan abin da yake so ya bayyana mana a kullun rayuwar mu ta nan duniya da kai wani wa'azi wanda yake kai yake kawo in ba a yi mutuwa a cikin gidanku ba an yi a makwabtanku ko an yi a cikin unguwarku ko an yi a cikin garinku ka gani an saba an kai an binne wannan kadai ya isa ya kasance maka ya kasance maka wa'azi a gare ka ka tabbata yanda aka kai shi aka dawo aka kai wani aka dawo aka kai ma'aiki aka dawo aka kai ma'aiya aka dawo to tabbas wata rana kai ma za a dauke ka a kai ka kuma abinda suka ji a cikin kabarin nan shine abinda kai ma za ka ji a cikin shi abinda ake wada za a girba a gobe kiyama in alkhairi ne in sharri ne sharri ne to tabbas kai ma za ka girba wannan kadai ya ishe ka ya isha ya kasance maka wa'azi a rayuwarka wanda zai tsaya ya wa'azantar da kanshi ya tabbatar lalle da kai wata rana wanda za mu wayi gari babu mu a san wannan doron duniya kuma haka da kai wata rana wanda zan mu tsaya a gaban Ubangiji to tabbas wannan ya ishe mu jin tsoron Allah ya ishe mu wa'azi sannan yake cewa washaqiyyu man shaqiya fi batni ummihi tababbe shine wanda ya tabe tun a cikin cikin ma'aiyar shi ni akai a cikin cikin ma'aiya shine lokacin da aka turo wannan mala'ikai ya busa rai yayi umurni da abubuwa guda hudu rubuta arzikinka ajalinka samun rabanka a rayuwarka ta duniya da samun taɗewarka a rayuwarka ta duniya da ta gobe kiyama yake cewa to tabbas wanda ya saki tuntun a cikin ma'aiyi cikin cikin ma'aiyi shi aka rubuta mai lalle tababbe ne a rayuwar shi ta duniya da ta gobe kiyama yake to wannan shine wanda bai da rabo a duniyar shi da gobe kiyama shi Allah kiyaye mu yake cewa wa inna ma yakfi ahduhum ma qad'at bihi nafsuh ba wani abin da yake isar bawa a rayuwar shi ta nan duniya sai abin da ya riga ya sanya ya yardar da zuciyar shi da shi shine kana'a duk abin da bawa zai tabbatar da zuciyar shi bata yarda da shi ba to za a yi ta hayaniya talauci ne bai yarda da talaucin da Allah ya dora mai ba to zai sanya kanshi cikin halin ha'ulai kamar hadisul qudsi da muka karanta hadisin da Imam Tirmidhi duk da ma'anar shi ma'ana ce mai kyau yake cewa inda bawa na zai yarda da abin da na kasa na bashi yace wallahi tallahi arahta qalbaka wa barnaka yace wallahi da ya hutar da zuciyar shi da ya hutar da gangar cikin shi yake cewa wa illam tarda bima qasamtu lak idan dai baka yarda da abin da na raba na baka bane daga arziki ba fa wa izzati wa jalali na rantse da buwayata da girmana da buwayata la usallitanna alayka dunya zan sanya maka wannan san wannan duniya a rataya maka ga duniyar da ta hito gari yace tarqudu fiha raqdan wa khushi fil barriya zaka ga bawa yana bige-bige a saman duniya kai ka ce din tumkiya ne yana tumbele duk inda ya ji kamshin arziki duk inda ya ji kamshin samu duk inda ya ji ina za a yi a juye biye da kuma ilimi za ya tafiya nema lakin yake cewa ubangiji yake tabbatar mun yake cewa sannan ya dawo ba ya samu ba abinda kuma illa ma zamantu la ba ya samu ba sai abin da na riga yi da amma na rubuta za ya samu a rayuwar shi shi ne yake tabbatar mana ba wani abin da yake wadatar da zuciya in ba wadatar zuciya duk abin da zuciya za ta tabbatar wa ranta za ta tabbatar wa kanta lalle ni ne na samu kaza lalle sai an yi kaza da ni lalle sai mun yi kaza to tabbas bawa yana cikin mahala ka wadatar da zuciyarka da abin da gare ka a hannunka wannan ita ce wadatar zuciya yake cewa wa innama yasbiru ila arba'ati azhuri duk hayaniyar da bawa yake yi a rayuwar shi ta nan duniya yayi wargi yayi wasanni ya so wanda zai so yayi ta bata wa kanshi lokaci akan neman duniya yayi ta abin da za ya yi na samun lahira yake cewa dukkan shi gwalgwadon metar uku ne gwalgwadon tsawon zira'i uku ne ba za a ƙari a cikin shi gwalgwadon zira'i uku ne kaɗi da abin da za ka yi shekara 100 shekara 60 shekara 10 shekara 30 to dukka ƙarshenta dai gwalgwadon zira'i uku ne za a sa ka a ciki shi ne zira'i ɗaya daidai faɗin kabarinka shi ne zira'i kuma biyu daidai tsawon kabarinka akwai mutumin da yake wuce daidai metar hajiran ma shi dai gwalgwadon zira'i biyu idan aka yanka maka aka maka zira'i ɗaya a abin da ya shafi wannan hotel waɗi shi ke nan abin da za a yi maka shi ne na Abdullahi bin Mas'ud yake cewa duka hayaniyan mu bi da komai da komai gwalgwadon metar uku shi ke nan ya isa ya ɗauke mu metar biyu a tsaye metar ɗaya a kwance yake cewa wal amru ila akhiri kuma al'amarin zuwa ƙarshen shi shi dai duka dai abin da za mu tafi duk abin da za mu yi a rayuwar nan ta duniya to ƙarshen shi dai wannan ƙabarin ne za a sanya mu wanda ba ya huce ba gwalgwadon metar uku ba metar biyu a tsaye metar ɗaya a kwance ya ce wa mallakul amali khawatimu mamallakin dukkan ayyukanmu shi ne ƙarshen shi da mai bawa za a yi da sa shi ne can wancan satin muka karanta hadisin da yake cikin hadisi na 20 cikin 40 nawawi yake cewa wa inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulha yake cewa ɗayan ku za ya yi ta aiki na gari kullun da shi sallah kullun duk wani aiki na gari ana yi tare da shi yake cewa sai lokacin da gashi wa gashi ga gidan aljanna ba wani abin da zai hana shigarta illa gwalgwaran zira'i guda zira'i daga nan zawwa nan kamu ɗaya yake cewa a lokacin nan kurum sai littafi ya shiga gaban shi ya gabace shi a lokacin nan kurum sai gani duk hayaniya ne duk hauka ne ma wannan ayyukan da ake yi tahiyya masallacin nan yin sallah a jami'in nan kaza da kaza komai zai ɗauke shi ya jefa shi bayan shi lokacin nan ba abin da yake burge shi illa nishadi a fara nishadin kuma kai tsaye kurum shi kenan ajali ya zo kurum sai shiga wutar jahannama kun gani me yake nunawa karshen ake yi wa babar kwamfa haka kuma yake bayyana mana ɗayan ku zai ringa aiki irin na ɗan wuta har sai ya kasance da shi da shiga gidan wutar gwalgwadon zira'i guda sai littafi ya gabace shi sai ya ringa aiki irin na aljanna kurum shi kenan wanda ya shiga gidan aljanna yake cewa lalle mamallakin dukkan ayyukan shi ne ƙarshen ne da ni bawa ya cika akan kalimar la ilaha illallah ya cika ko kuma a'a a hayaniya ya cika Allah san ya mu cika muna masu furta kalimar la ilaha illallah ya ci gaba da cewa wa sharrin riwayar kaza mafi sharrin abinda za a hakaito mana abinda za a rawaito mana labarin da za a ba mu shine labarin ƙarya a rahoto maka labarin ƙarya a tabbatar maka wannan ƙarya ita ce wa tabbas ita ce gaskiya to shine mafi sharrin riwaya mafi sharrin labari da za a baka shine labarin ƙarya ita kuma ƙarya tahdi ilal fujur tana shirye su da bawa zuwa ga fajirci shi kuma fajirci yana shirye da bawa zuwa ga wutar Allah kiyaye yake cewa wa ashraful muti qatlu shuhada mafi kololuwar daraja ta mutuwa shine a kashe bawa a matsayin shahidi ya huta fagen yaki ya tahi ya bada ran shi su yi kasuwanci da shi da ubangijin shi akan ya bada ran shi ya bashi gida aljanna shine mutuwar shahada mafi kololuwar daraja ta mutuwa shine mutumin da zai yi mutuwa ta shahada
yake cewa wa man ya'riful bala yasbiru alayhi, duk wanda ya san musibu da jarrabawa ta rayuwar duniya to yana hakuri akan su. Duk wanda ya san yaya musiba take, duk abin da ya same shi daga Allah, duk abin da ya kuskure mai dama ba a rigaya aka rubuta da zai same shi ba, kuma haka duk abin da ya same shi ba a rigaya aka rubuta ba dama da zai kuskure mai ba, to shi irin wannan mutumin shine mai hakuri akan duk wata jarrabawa da za ta zo ta same shi. Wanda ku bai san ba Allah ba, bai san kaddara ta alkhairi ba ko ta sharri ba, to tabbas ba zai taba hakuri ba akan dukkan wata jarrabawa da za ta same shi. Shi ne yake bayyana mana wa man la ya'rifu yankiru, duk wanda bai san ba jarrabawa ba to shi kuma zai yi inkarin ta. Wani ka gani ya kashe kanshi akan damuwa da ta same shi, wani shikenan yasa ya rabu da dukkan ƴan uwanshi, wani ya bata da kowa, wani ya yi ta zage-zage, wani ya haukaci, sabida bai san ba jarraba wannan ba daga gun Allah ne. Ki sanya kullun a mazhabi na Ahlus Sunna wal Jama'a, wajibi ne game da kowa daga cikinmu ya kasance ya yi imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri. Duk abin da ya same ka ka tabbatar daga Allah ne, kuma duk abin da ka rasa ka tabbatar da Allah ne, dama ba a rigaya aka rubuta ba da za ya same ka. To wanda ya rigaya ya tabbatar wa zuciyar shi haka, wallahi za ka same shi kullun salimal qalb. Zuciyar shi za ka same ta a wanke take, alamun lafiya take. Wanda ku bai yi imani da haka ba, bai san da hakan tana iya samun shi ba, to zai yi inkarin haka ya kai kanshi zuwa ga Allah. Allah kiyaye. Sannan ya ci gaba da cewa wa man yastakbir yad'uhu Allah, duk wanda ya dora kanshi girman kai, Bahaushe ya ce rawanin tsiya, to tabbas Ubangiji zai sure shi, zai yi ƙasa-ƙasa da shi. Duk wanda ka ganshi da girman kai, to ka tabbata ka same lokaci, wallahi baya zuwa ko'ina, zai ka same shi da ruwas a ƙasa. Shi ne yad'uhu Allah, Allah zai tuzartar da shi, zai ƙasƙantar da shi. Kuma wannan tajriba ce ta rayuwa, in wani bai gani ba wani ya gani, wane su wane ne masu jijji da kai, to ga su nan yau babu su. Ka ɗauki misalin ƙaruna, khairu misali, wanda Ubangiji ya hakaito mana, ga shi nan yana gani, yana tahiyya, yana taku ɗaya bayan ɗaya a saman doron ƙasar nan, yake tabbatar musu duk abin da kuka gani, inna ma utitu wa ala ilmin indi, ai wannan dukiyar da kuka gani kuna ganin in sa mai kyau, in huto, in taka mai kyau, duka wannan ma daga ilimi na ne, daga wayo na ne, dabara ta yaya ake juya biye ta koma ilimi. Iya girman kai, mutane har suke alfahari, suke ganin a'a ai wane Allah ya bashi komai, sai gashi dan su waɗannan wanda suke cewa ai ashe ni'ima Ubangiji da ya yi mana da bai sanya ba, da bai babu ba abin da ya bai wa ƙaruna ba. Shi ne yake cewa fa hasafna bihi wa bidaril ard, irin jiji da kan da yake yi, irin nunawa lalle shi ya kai ya bunƙasa, sai muka kihe shi da shi da dukiyar tashi, abinda yake sanya shi alfaharin muka kihe shi da shi da ita duka a cikin ƙasa. Kuma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah, bai da wani wanda zai taimake shi ko ba bayan Allah. Haka daga cikin nasihar da Luqman yake yi wa ɗan shi, yake cewa wala tamshik fil ardi marah innaka lan tahriqa al ard wa lan tablika al jibal ula, kadda ka ringa jijji da kai kana danna kasa kamar ka ce ka nitse a cikin ta, kana nuna wa kuku ne ka dan ka shiga mai kyau ko ka sanya mai kyau ko kana da mukami mai kyau ko ka kai wani matsayi a cikin mushama'in ka, ka ringa nuna isa, ka ringa nuna girman kai da kai ka kai. Yake cewa to ka tabbata fa in ya akai ba kai ho baka taka duki baka taka baka sabo da kafuka ta nitse ba a cikin wa kasa da san da lalle ka taka ta wannan tablugal jibala tula, duk irin tsawon ka da nuna girman kanka baka kai dutsi ba tsaho ba, daidai da wannan dutsin na karkara baka kai shi tsaho ba, to ami zaka ba kanka wa karshen dai girman kan shine rawanin tsiya, shine kurum a wayi gari duniyar daga ta wanye shi kenan, dama kamar dan mangoro take daga ta sullube sai ka gani kai in ka koma banza ba kowa ba, ana yi a ce ku shawa mai lahiya ba girman kai gare shi ba, kuma girman kan naka idan ka ci gaba wata rana abinda zaka ci ma ya gagare ka. Shine yake tabbatar mana wa man yastakbir yad'uhu Allah, duk wanda ya sanya wa kanshi girman kai to tabbas Ubangiji zai yi ƙasa-ƙasa da shi. yace waman ya tawalla dunya na'am haka ne ko waman ya tawalla dunya ta'jazu anhu yake cewa duk wanda ya juya wa duniya baya to duniya za ta gagare shi duniya me take yi wa bawa tana rudar da bawa ta sanya shi ya manta lahirar shi to idan ka juya mata baya ajilas ta gagare ka baka bata muhimmancin ba da za ta sanya ba haka bance da duniya zan ce a cikin karatun nan ne lokacin da muke karatun shakhsiyya ta Abubakar Abubakar yake cewa shi dai ya juya wa duniya baya baya bukatar ta kuma ga duniyar ta zo zuwa gare shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana duk wanda ya juya wa duniya baya yace atatu dunya wa hiya haziba duniya za ta zo mai tana makaskanciya a gobe shine can wannan hadisin da Imam Tirmidhi ya hutar da shi haka ubangiji yake bayyana mana man kana yuridu harsa dunya nutihi man kana yuridu harsa al-akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsa dunya nutihi minha wa ma lahu fi al-akhirati min nasiba wanda ya kasance shi dai kudayin shi yazo ai ya samu duniya to Allah zai gama mai duniyar da lahira ka same shi gashi nan kana kallon shi kana rena mai hankali amma dai Allah ya mai rihin asirin da kai ba ka da rihin asirin kuma ga duniya kuma ga lahira yake cewa man kana yuridu harsa dunya nutihi minha wanda ko ya kasance kurin kudayin shi yazo ai ya samu duniya to ubangiji zai bashi duniya amma lahu fil akhirati min nasib gobe kiyama baya da wani hadisi ne ingantacce wanda Imam Tirmidhi ya wutar da shi yake tabbatar mana duk wanda ya baiwa duniya baya to duniya atatu wa hiya raghiba za ta zo mai tana makaskanciya a gare shi he ya samu duniya ya samu lahira kuma amma dai hammin shi menene shi dai ya samu lahira zaka same shi duk abinda wani mai halin za yi shi ma sai ya yi shi rihin asiri karshen rihin asiri amma dai wanda ya sanya duniya gaban shi to duniya ita kadai za ta zo mai kuma shikenan a sanya talaucin shi akan gaban hancin shi duk inda ya ringa ganin talaucin shi ko da ya tara gani yake abin da ya tara bai ishe shi haka za yi ta ba kan shi wahala har zuwa lokacin da Allah zai afshire shi yake cewa wa man yuti shaytana ya'si Allah duk wanda ya bi shaytani yayi wa shaytani biyayya a rayuwar shi ta nan duniya to tabbas zai saba wa Allah sabida ni sabida wannan shaytana inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa shaytanun wannan abokin adawa ne tare da ku dan haka ku ma umurnin da ake yi muku ya ku bani adam ku dauke shi abokin abin abokin adawa kenan duk lokacin da zaka bi abinda abokin adawa ka yake so to tabbas zaka sabawa wanda kuke jin dadi tare da shi wanda ba abokin adawa ka ba misalin ka huto ne fagen yaki sai abokin adawa ka yace a aiwa ne ban ma so ka tsaya a nan tsaya daidai can saboda mu shi dadin kai maka hari sai ka ce to ba matsala zan tsaya a inda kake sa yaya za a dauke ka matsayin mai hankali ko a matsayin mahaukaci shin kana neman ka ci nasara a cikin yakin da ka huto da shi ko ko baka neman ka ci nasara tabbas baka neman ka ci nasara to haka rayuwar mu take da mu da shaytani shine duk lokacin da zamu ce mu yi wa shaytani biyayya shi kuma shaytanin nan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura shaytanin nan kullun tattausa mi yake yi ka tahi ka aikata kai ba komai tahi manan ba komai haba kakka hana kanka bar morewa kakka zamanto manan ba kauye kakka zamanto ba gidaje haka kullun yake tattausar da zuciyar mu ya sanya mu yace wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura duk abinda zai iza ka da ka aikata rubi ne fa ba gaskiya bane ba shine yake tabbatar mana duk wanda ya bi shi yana biyayya akan abinda ya dau alƙawari tun lokacin da aka hutar da shi daga gidan aljanna to tabbas mutum ma ya zai saba wa ubangiji shine can ya bayyana wa ubangiji yace yana neman alhurma kuma aka ce an bashi alhurma wata alhurma ya nema yace la'udillannahu wa la'umanniyannahu wa la'amurannahu falyubattikunna azanal an'ami wa la'amurannahu falyughayyirunna khalqallah man yattakhidh ash-shaytana waliyan min dunillahi fa khasira khusranan mubina yace tabbas ubangiji alhurmar da nake nema shine tabbas a bani dama an baka dama yace to tabbas zai batar da su zai sanya su kullun ya kasance rayuwar su guri ne a cikin ta wala amurannahum falyubattikunna azanal an'am yace kuma zan umurce su zan umurci matan su su ringa daukan daukan jilata ta dabbobi suna dorawa a kawunansu wala aburannahum falyughayyirunna khalqallah kuma san umurce su su ringa canza halittun Allah in ya Allah yi su su gani halittan nan ba ta musu ba sai sun dai an sake musu shirji estetika an sake musu halitta ubangiji yace mana wannan al'amarin waman yattakhidhu ash-shaytana waliyyan min dunillahi duk wanda ya dauki shaytani badadi abun soyayya ko ma bayan Allah faqad khasira husranan mubina tabbas ya tabewa wanda take mafigeni shine ne ya tabbatar mana waman yutai shaytana duk wanda ya dauki shaytani a matsayin badadi abokin soyayya abinda za a yi wa biyayya yace to tabbas ya asallaha za ya saba wa ubangijin shi shi kuma duk wanda waman ya'si Allah yu'azibuhu duk wanda ya saba wa ubangijin shi to ubangijin shi zai azabtar da shi wannan hataman babu shakka akan haka Allah kiyaye wannan ita ce nasiha wadda shi bawa Allah yarda Allah shi tabbata a gare shi Abdullahi ibn Mas'ud yayi Allah sanya ya kasance mun amfanu daga kadan daga cikin abubuwan da ya hadi mana abubuwa ne wanda rayuwar mu tana da kishiro su 100% sai ci gaba da cewa wa Nabi Iyas al-Bajali qala sami'tu Abdullah ibn Mas'ud yaqulu daga Abi Iyas al-Bajali yarda Allah shi tabbata a gare shi rubama sahabi wa tabi'i ne Allah shi kanshi yake cewa sami'tu Abdullah ibn Mas'ud yaqulu naji Abdullah dan Mas'ud yana cewa man taqawala ta'azzuban khafidahu Allah yace duk wanda ya yi tsawaita dan kurum jijji da kai dan girman kai dan nuna isa khafadahu Allah Allah zai kaskantar da shi ka nuna kai ka isa ka ringa nuna wa ku in ba ku ba ai ba wanda ya isa kwanta lafiya dan ba ai da ku ba to ba isa abin nan ya tabbata ba to wallahi tallahi kana dabda ubangiji ya dabarta al'amarin kanka ya tozartar da al'amarin kanka yayi kasa da yake cewa wa man tawada'a takhashu'an rafa'ahu Allah duk wanda ya kaskantar da kanshi ba dan komi ba dan Allah dan tsoron shi yace to shi kuma Allah zai daga da shi kuma kowa ya sani wallahi duk wanda zai tsaya ya ji tsoron Allah wallahi tallahi ubangiji zai samun mai mafita a rayuwar shi waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya tsaya ya ji tsoron Allah ya kaskantar da kanshi dan Allah to wallahi Allah zai daukaka al'amuran shi zai samun mai mafita a duk abin da yasa gaba na daga rayuwar shi wanda koyi sanya girman kai da nuna isa da rena mutane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana ma'anar girman kai shine batrul haqq wa gamtin nas shine rena ko kin gaskiya da rena mutane wannan shine girman kai kuma ba wata fassara wanda take fassarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ma'anar girman kai kamar yadda nan muka yi bayani girman kan nan rawanin tsiya duk wanda ko yace zai ki gaskiya ya rena mutane to tabbas ubangiji zai yi kasar shi wanda kwa yace zai kaskantar da kanshi dan jin tsoron Allah to tabbas ubangiji zai daga al'amarin shi yake cewa inna lil malaki lammatu yake cewa ya kai mai saurara ka sani lalle kowane masarki fa yana da wani bangare na daga kamar shahan aljannai wani bangare na daga hauka a gani duk wani mai iko to yana ji ya isa wannan isan kamar yanda ka san shahan aljannai haka take zai ringa ji ya isa kuma wannan isar tashi tana iya maka abinda ba na dama a cikin shi kuma ba wanda ya sai ije maka abinda yake nihi in ba Allah ba yake cewa wani shaytani lamma kuma haka shi ma shaytani yana da shahwar shi da kai haukan da zai same ka irin haukan shaytan ne yake cewa falammatul malik shi hauka irin na mai mulki ko shahwa irin shahwar shaytani ta mai mulki yake cewa i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqq shi shine ya same shi yana alƙawali na alkhairi sannan kuma yana gaskatar da gaskiya duk abin da yake inda gaskiya take yana nima ya tabbatar da ita shine duk lokacin da aka gan shi to yana alƙawali na alkhairi ba alƙawali na sharri ba shi ne idan kuma ya ce zai rinka alkawari na sharri to irin shafa ce ta shaitani yake cewa fa idza ra'aytum zalika fahmadullaha azza wa jalla idan kuka samu mai jagoranta ku ko mai mulki wanda kuke rayuwa tare da shi yana aikata haka duk lokacin da aka same shi yana alkawari na alkhairi kuma yana nema ya tabbatar da gaskiya yace to ku gode wa Allah madaukakin sarki walammatu shaytan i'adun bisharri wa takzibun bilhaq ita kuma shafa ta shaytani game da mai mulki yace shi ne zai ringa alkawari na sharri alkawalin da zake zai cutar da waɗanda yake jagoranta wa takzibun bilhaq kuma da ƙaryatar da gaskiya yace cewa fa idza ra'aytum zalika idan kuka ga mai jagoranta ku yana aiwatar da haka yace fa ta'awwazu billahi ku nemi tsari da Allah game da wannan mai mulki سي يتقب التيوى وعن المسيب بن رافع قال قال عبد الله بن مسعود وأن أثر إن دقى مسيب بن رافع يكتوى عبد الله بن مسعود يكتوى إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة يكتوى تبس لليني إنك أهمتا إن قمت كرم كرازبي باشي با أيك الدنيا باشي با أيك الآخرة yana kyamatar yaga mutum kurum gashi a zalme ya huto daga inuwar sahil zuwa inuwar marece a zalme a wuri daya ba aikin ba aikin hori barantana na baki na duniya ko ba aikin gobe kiyama yace tabbas yana jin keta yana kyashin haka wannan nasiha ce game da samari kam da mushashance akan kurum karkashin inuwoyi ko karkashin kunguna muna dora shaki mu kokari mu samu sana'ar da zamu rike da hannu biyu mu tsaya tsayin daka mu yi aikin duniya mu yi aikin lahira shine ubangiji yake bayyana mana yana daga cikin siffa ta mummunai waɗanda suke samun rabo a duniya da gobe kiyama sune wanda suke roƙon ubangiji atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana mu samu duniya kyakkyawa dukkan wani abu wani aiki wanda zai sadar da mu mu samu halaka din mu mu ci halaka abinda aka umurce mu ci na daga halakar mu ci abinda aka umurce mu mu yi aiki na gari mu dalkalkashin abinda muka samu na daga arziki tabbas mu tsaya mu yi shi shine samun duniya hasana abinda kwa yake gobe kiyama na hasana shi shine mu samu ganin ubangiji a cikin gidan aljanna Allah ya tabbata su kuma waɗanda ba su da rabo a gobe kiyama su ne wanda za su wuyantar da ayyuka na rayuwarsu ta nan duniya ayyukan wanda su kai su gobe kiyama zuwa ga ubangijinsu su dukufa su bautata wa wannan duniya shi Annabi Allah ibn Mas'ud yake cewa yana jin takeici yana jin haushi ya ga mutum wai gashi nan a wannan rayuwar tashi na duniya ba aikin duniya ba aikin gobe kiyama wannan bai dacewa ga gaba da mummuni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ɗayanku yahuda ya dauki igiya ya tafi bayan gari yayi itace ya dawo cikin gari ya saida su yace ya hibe alheri da ya zama a cikin gidan shi ko da yazo ya ringa nema mutane su agaza shi ka bai dacewa ga mummuni ya zama haka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana wa almu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min almu'minil da'if mummuni wanda yake mai karfi wanda zai tashi ya tafi ya nemo halakin shi ya tsaya ya bautata wa ubangiji yace yayi alkhairi yayi soyuwa zuwa ga Allah ga mummuni wanda yake da rauni wanda kurumci ba zabre shi kurum ya tsaya ya tsaya kurum jira yake yi sama ta yi ruwa ya samu abin da zai sa a bakin shi ba tare da yaji ya duba ba shine lokacin da Umar ya tarar da wa'ansu a zabne suka ce a ai su sun dogara da Allah shi zai arzuta su yace to mun tambaye ku ina kuka taba ganin sama ta yi ruwan zinariya ai kowa sai ya tashi ya tafi ya nema yace to ku kawo mun buda ne su idan ba su tayi musu kanima ba au kama kwal ina tunanin anan zamu tsaya kasancewar lokacin ya ja abinda muka karanta dai Allah ya bamu ladan shi kusure da muka yi Allah ya gafarta mana abinda muka karanta na daga wannan nasihohin muna fatan Allah ya taimake mu da aiwatar da abinda muka ji daga cikin abubuwan da nasihohin da shi Abdullahi ibn Mas'ud yayi fara Allah sanya su kasance hujja ce a gare mu a gobe kiyama muna fatan dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda kuma ma iya ba Allah ya iya mana dukkan wasu musibu da suke tunkaran mu muna fatan Allah ya ije mana su
muna tawassali ga wannan zama da muka yi da Allah ya tabbatar da digadigen mu akan sunnar shi akan karantarwa ta annabin shi sallallahu alaihi wasallama isan ya bukatun mu na alkhairi duniya da lahira ya biya mana su abinda ba ma iya ba kuma ya iya mana ƴan uwa da amanar arziki da suke bara addu'a a gunmu muna fatan Allah ya biya wa kowa bukatun shi ya sanya albarka a cikin bukatun shi ma'aikata aikin hajji da suka yi aiki muna fatan Allah ya sauke su lafiya ya sanya su yi ibadodinsu a cikin tsanaki da kwanciyar hankali ya sanya kuma ayyukan da suka yi aiki ne wanda yake karɓaɓɓe a gun ubangijin su Allah datar da waɗanda ba su tafi ba ya sa ya ba su sa'a kuɗi insha Allah su tafi Allah taimake mu duniya da lahira ya ƙara ruwa mana asiri ya gafarta ba manyan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك